daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abun nan ya mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga cewa za ku iya samun mu a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Yau Alhamis 12 ga watan October shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumal muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 5 na safe kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mayakan kungiyar IS ne suke da alhakin harin da aka kai kudu maso yammacin jamhuriyar Niger. A jiya Laraba, hukumar zaben kasar Kenya ta ce duk mutane 8 ɗin da suka tsaya takarar shugaban kasa a watan Agusta za su sake tsayawa takara a wannan zaben da za a yi. A jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana Koriya ta Arewa a matsayin matsalar da dole sai an yi maganinta.
To, rundunar sojin Najeriya ta ce ta dakila wani harin da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a garin Gozo da ke jihar Borno, inda suka kashe da yawa daga cikinsu.
Ya ce wasu yayan kungiyar Boko Haram da suke kokarin kai hari ga jami'an sojanmu da ke garin Gozo sun ji ba daɗi saboda yadda muka yi masu, har muka hallaka wasu guda 15 daga cikinsu.
Masana a fannin dokokin zaɓe na ci gaba da tsokaci kan janyewar jagoran 'yan adawa Raila Odinga daga zaben shugaban ƙasar da za a sake a wannan wata a Kenya.
Ai, yanzu ba maganar electoral ake ba, ana maganar kotun kololo ne nasu, Supreme Court nasu ne ta ba da hukunci a 1 September ta rushe zaben da aka yi na shugaban kasa, kuma ta ce a sake yin zaben a cikin kwana 60.
Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alher Abdu za ta gabatar, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mayakan kungiyar IS ne ke da alhakin harin da aka kai kudu maso yammacin jamhuriyar Niger, wanda ya kashe sojojin Amurka 4. Haka kuma sabbin bayanan da aka samu sun nuna cewa wasu 'yan ƙauyen da aka kai harin sun taka rawa. A jiya Laraba, wata mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon, Lieutenant Colonel Michelle Bandaza, ta faɗa wa muryar Amurka cewa mayakan IS su ne suka kai harin kwantan ɓauna kan sojojin Amurka da Nijar ranar 4 ga watan Oktoba, wanda kuma ya kashe sojojin Nijar 4. Dakarun Amurka na musamman da ake kira Green Berets sun kammala wani taro da wasu shugabannin ƙauyen kenan, suna taka zuwa motocinsu aka kai musu hari, a cewar wani jami'in Amurka wanda ya magana da muryar Amurka kan batun, amma ya nemi a sake sunansa ganin cewa har yanzu ba a kammala binciken ba. Ma'aikatar tsaron Nijar ta tabbatar da faruwar musayar wuta a kusa da ƙauyen Tongo-Tongo da ke yankin Talaberi. Sojojin Nijar 8 sun raunta a harin, haka kuma sojojin Amurka 2 su ma sun samu rauni, kuma an ɗauke su zuwa ƙasar Jamus domin kula da lafiyarsu.
A jiya Laraba, hukumar zaben ƙasar Kenya ta ce duk mutanen 8 da suka tsaya takarar zaben shugaban ƙasar na watan Agusta, waɗanda daga baya kotun kolin ƙasar ta soke, za su sake tsayawa a zaben da aka shirya a sake yi a ranar 26 ga watan Oktoban nan. Wata sanarwa daga hukumar zaben da ake kira IEBC ta ce har yanzu sunan ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa Raila Odinga na nan daram a kan ƙuri'ar zaben ta 'yan takara, duk kuwa da sanarwar da ya bayar ta cewa ya janye daga zaben. Dubban masu zanga-zanga sun yi maci a kan titunan jiya Laraba a babban birnin Nairobi kwana guda bayan da Odinga ya sanar da cewa ba zai tsaya zaben ba. Odinga sha nana ta cewa zai yi kauracewa zaben ranar 26 ga watan Oktoba idan har hukumar zaben kasar ba ta canja jami'an zabe ba, da ya zarga da tafka magudi a zaben da aka gudanar a can baya. Duk da haka, hukumar zaben ta ce wasiƙar kadai da ta samu daga Odinga ita ce wacce a cikinta ya bayyana damuwarsa kan tsarin zaben.
A jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana Koriya ta Arewa a matsayin matsalar da dole sai an yi maganinta, a lokacin da shugaban yake tare da Prime Minister Canada Justin Trudeau a ofishinsa da ke fadar White House. Trump ya ce tabbas zan yi abin da ya dace ga Amurka da kuma abin da ya dace ga duniya baki daya. A halin yanzu kuma, ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho ya zargi shugaba Trump da shine ya soma kunna wutar tsokanar janyo yaki a yankunan Koriya, bayan da ya barazana cewa Amurka za ta ruguza Koriya ta Arewa idan har ta kai mata hari. Trump da ya yi wannan barazana ne a lokacin da yake jawabi a gaban babban taron shugabannin kasashen duniya a zauren Majalisar Dinkin Duniya a watan da ya gabata. A daidai lokacin da shugaban na Amurka ke tunanin amfani da karfin soja kan Koriya ta Arewa, sojojin Amurka da Japan da na Koriya ta Kudu sun gudanar da wani atisaye don tsoratar da Koriya ta Arewa, inda suka yi ta harbin makamai masu linzami daga gabashi da kuma yammacin gabar zirin Koriya a ranar Talata shekaran jiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Gobarar dajin da ake fama da ita a arewacin jihar California ta Amurka ta ci gaba da fadada a jiya Laraba, yayin da iska ke kara rura wutar, abin da ya silastawa jami'ai kwashe mutanen da ke yankin wutar. Masu hasashen yanayi sun ce a yau Alhamis za a samu karin iska mai karfi a yankin arewacin California, wanda zai sa duk wani kokarin shawo kan wutar mai curi har guda 22 da ke ci a arewacin birnin San Francisco ya fuskanci wahalar samun nasara. Jami'ai sun ce zuwa yanzu mutane 21 ne suka mutu, wasu kuma sama da 300 an neme su an rasa duk a dalilin gobarar. Layuka wutar lantarki da suka fado na ci gaba da kasancewa akan titunan unguwanni da wutar ta lakume, yayin da 'yan kwana-kwana ke kokarin kashe gobarar. 'Yan sanda sun rufe hanyoyi masu yawa domin hana mutane shiga yankunan da gobarar ta lalata, waɗanda suka hada da Kadada ko kuma hekta 69 a cikin yankuna kananan hukumomi da wasu yankunan jihar.
Daga ƙarshe, ƙasar Turkiyya na neman a dawo da dangantakar da ke tsakaninta da Amurka kamar yadda take a can da, biyo bayan zaman ɗarɗarɗin da ke tsakanin ƙasashen biyu ƙawaye a ƙungiyar tsaro ta NATO. Da yake jawabi ga gwamnonin lardunan ƙasar a Ankara, Firaministan Turkiyya Binali Yildirim ya ce fatanmu shi ne dangantakar da take tsakaninmu ta dawo kamar yadda take a cikin gaggawa. Turkiyya ba za ta ƙi amfani da tunani ba a lokacin da ake samun saɓani ba. Dangantaka kasashen biyu ta yi rauni biyo bayan kama wani ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka, Metin Tupus, wanda ake tuhumarsa da laifin ta'addanci da ke alaka da yunkurin juyin mulkin da bai samu nasara ba a shekarar ta gabata ga shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan. Zaman tankiyar da ya yi sanadiyar kasashen biyu su dakatar da bayar da biza a tsakaninsu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To, rundunar sojin Najeriya ta ce ta yi nasarar dakile wani hari da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a garin Gozo da ke jihar Borno, inda suka kashe wasu daga cikinsu tare da kwato wasu manyan makamai. Shugaban rundunar soji ta Operation Lafiya Dole, Manjo General Ibrahim Attahir ne ya bayyana hakan tare da wasu nasarori da suka samu a wani taron manema labarai, kamar yadda ya fara faɗi a farkon rahoton Haruna Dauda biyu.
Boko Haram elements
ya ce wasu 'yan kungiyar Boko Haram da su yi kokarin kai hari ga jami'an sojanmu da ke garin Gozo sun ji ba daɗi saboda yadda muka yi masu, har muka hallaka wasu guda 15 daga cikinsu, muka kuma kwato wasu makamai masu ɗimbin yawa daga hannunsu tare da wata mota kiran pickup wanda aka kafa mata bindiga irin mai kakkaɓo jirgin sama, kuma wasu kayayyakin faɗaɗe da dama. Duk yanzu haka mun riga da mun kwato su. Yace mafi yawan aika-aikan waɗannan mahara 'yan kungiyar Boko Haram ɗin yanzu ya karkata zuwa kan fararen hula, wata 'yan gurin hijira da ke samun mafaka a sansanoni daban-daban. Yace akwai sai 'yan kungiyar Boko Haram ɗin guda 10 da suka mika kansu da kansu, yayin da kuma suka samu nasarar kwato wasu 230 daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram ɗin, da kuma suka mika su ga sansanonin 'yan gudun hijira. Major General Tahir ya ce sun samu nasarar kuma kashe wasu kwamandojin Boko Haram guda biyu da ake kira Abdul Kauri da kuma Abubakar Benishek a wani aiki da suka yi ranar 1 ga watan Septemba 2017 a wani ƙauyen Alafa da ke ƙaramar hukumar Bama a jihar Borno. Ya ce sun kuma harbe wani sanannen kwamandan 'yan kungiyar Boko Haram ɗin tare da wasu guda biyu wanda suka mutu daga bisani sakamakon arangama da suka da jami'an sojansu a karamar hukumar Magumeri da ke jihar Borno. Ya ce sun kuma kashe wasu 'yan kungiyar Boko Boko Haram din guda biyu akan iyaka tsakanin Najeriya da Kamaru, inda sauran ƴan ƙungiyar Boko Haram din suka arce. Yace abin takaici, a ranar 8 ga watan Satumba 2017 an kashe wasu mambobin sibiliyan JTF guda 6 sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai kan wani sansanin ƴan gudun hijira da ke garin Gala. Yace sakamakon irin yadda muke ci musu da yawa daga cikin ƴan ƙungiyar Boko Haram din sun tarwatse, wasu kuma da suka samu arcewa suna kokarin shiga sansanin ƴan gudun hijira ne don sajewa da su, amma mun samu nasarar gano guda 18 daga cikin su da ma masu taimaka musu suna nan a hannunmu. Yace rundunar ta kuma kame wanda ake cewa Audu Usman, dan shekaru 20 da haihuwa, wanda kuma ke da nakasa, wato ma'ana gurgu ne, a garin Doron Baga wanda ke kai ma ƴan ƙungiyar Boko Haram din bayanai, wanda yace zaga gina hannun su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kama sa adawa sai gore zo so shawa cikin dawa filin daga mamman sa.
To a Ghana ma wani labari ne dake da nasaba da wannan, inda bangaren marasa ranjaye a majalisar dokokin kasar ya nemi gwamnati ta yi karin haske dangane da ikrarin da gwamnatin Libya ta yi cewa akwai ƴan kasar Ghana da dama a cikin mayakan ISIS, ko da yake gwamnatin ta ce tana binciken wannan lamari. Daga Accra ga rahoton Ridwanullah Muktar Abbas.
Babban mamban kwamitin majalisar akan harkokin waje Samuel Okudjetu Ablakwa a wurin wani taron manema labarai ya ce Attorney General din kasar Libya ya fito da wani rahoto watan jiya da ke nuna cewa ɗayan Ghana 100 suke sahun gaba na kungiyar mayakan ISIS. Ya ce yin shiru da gwamnati ta yi game da lamarin na da damuwa ainin.
Ghana must take steps to ascertain to what extent.
Yace gwamnati ta dau matakan tabbatar da har wani irin matsayi ɗayan Ghana suka kai, in har rahoton ya zama tabbatacce zai yi al'umma wata ƙasa na ɗaukar kansu matsayin ɗayan Ghana, suna amfani da passport Ghana, dan shi mu ba muna yanke hukunci a wannan taro bane, amma muna buƙatar gwamnati ta dau matakai ta duba cikin lamarin nan ne. Amma fa in a gaskiya rahoton da ofishin Attorney General Libya ya fito da shi ya zama gaskiya da duk mutanen da aka kama suna ikrarin su ƴan Ghana ne cikin hanzari, sai an nemi ta. Sa'annan jami'an tsaron Ghana sai musayar labarai da takwarorinsu na Libya akan yadda aka ɗauki ɗayan Ghana, in lalle ƴan Ghana ne da nufin sanin yadda aka yi da su. Sai dai shugaban kwamitin bangaren masu rinjaye Frank Anodonpre ya ce gwamnati na sane da wannan labari kuma tana gudanar da bincike tare da sa hankali sosai a cikin hurɗar Ghana da ƙasar Libya. A wurin ma'aikatar harkokin waje, wato gwamnati kenan, wannan ba wani sabon labari ne ba, gwamnati na sane da shi. Mun yi bincike sosai, abinda ke da muhimmanci shine ma'aikatar na gudanar da bincike, don shi a ce wani yayi zargin cewar hukuma na sane amma bata yi komai ba, ba shi anan ko can. Abinda ke da muhimmanci mu faɗa a cikin wasu ababa ne cewar irin wannan rahoto in baka gani ba, baka da wani abu da zaka iya cewa. Wani ƙwararren sha'anin tsaro a cibiyar zama lafiyar ƙasa da ƙasa da kuma bada horo ta Kofi Annan, Dr. Kwesi Enin, ya tsangwami marasa rinjaye a majalisar dokoki da tuza tsoro da razana cikin jama'a a dalilin wannan taron manema labarai da ta yi. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To masana na ci gaba da tsokaci kan janyewar da jagoran ƴan adawar Kenya Raila Odinga ya ce yayi daga zaben shugaban ƙasar da za a saki a ƙarshen watan nan. Kuma Ibrahim Abdulaziz ya ji ta bakin wasu daga cikin masanan kan wannan dambarwar siyasa a wannan rahoto da ya hada mana.
Barista Kasim Ganagaidam, masanin haka zaɓe ne na ƙasa da ƙasa, ya ce akwai hadari game da matakin da Raila Odinga ke son ɗauka. Gaidam, da yanzu ma shi ne sabon kwamishinan hukumar zaɓe INEC a jihar Adamawa, ya ce matakin na Odinga tamkar neman jan kafa ne.
Wato abinda shi dan takarar nasa kenan, wato shi Raila Odinga yi din, yana dangana da wato kamar section 138 ne na Electoral Act nasu na Kenya, wanda yace idan dan takara wanda zai tsaya zabe ya rasu ko kuma ya janye kamar yanda shi ya yanzu kenan, to wannan section din ya bada yanci ma ya ce wato zaben nan fa ba za a yi ba sai a daga shi tsakanin lokacin da yayi withdrawal din zuwa na kwana 90 kenan 90 days kenan saboda a yi fresh election. To abin da bai duba bai ban tsaya sun duba ba shine ai yanzu ba magana electoral ake ba ana maganan kotun kololoni nasu Supreme Court nasu ne ta ba da hukunci a 1 September ta rushe zaben da aka yi na shugaban kasa kuma tace a sake yin zaben a cikin kwana 60. To shine yanzu sai aka sa zabe kuma kwana abunan 26 da na wannan wata kaga wato suna kokarin bin umarnin kotun kololon kenan Supreme Court nasu din kenan shi kuma yanzu su rile da dinga dan suna dangana da wannan section na electoral act wanda hukuncin kotu ya riga ya share shi kuma shi kafin ya ce ya jinye ne amma bai rubuta wasiƙa ya ce ya jinye ba har yanzu.
To koya makomar zaben za ta kasance idan aka yi babu Odinga hai layo ga kwamishinan zaben Barista Kasim Ganagaidam.
Abin da ake damuwa shine a yi zabe lami lafiya ba wani kashe-kashe ba banna ba komai wanda talaka ba zai je kashe-kashe a je kashe ba kai ne karatun za a dauka shine duk abin da ba za a yi gama lafiya wato bai da
shi ma dai wani masanin Abdullahi Firambe yace ai akwai buƙatar ƴan siyasar Afirka da su dauki darasi daga zaben shekarar 2015 da aka yi a Najeriya.
In ka duba yanzu Najeriya ta zama abin ba da misali to ba Goodluck Ebele Jonathan wanda aka ce ya faɗi zaɓe tun ba a gama kidaya ba ma yake shi ya da ya faɗi kuma ya yi mu baya to da ya kamata mu a Afirka mu yi kokari mu ga cewa lalle irin waɗannan abubuwa mu yi shimfiɗi mai kyau na shiga zaɓuka wanda ba za ka iya ba wa ɗan adawa ƙofar ma ya ce zai koka da kai ba.
Ibrahim Abdullah Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yanzu kuma agogona cewa karfe 1 na dare ne da minti kusan 17 ga Grace Alair Habdu da shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baroki ka tonka hoiba ko jama'a tambaya nike da ko jama'a tambaya nike da.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakoncin Barista Zannabu Kar Mustafa wanda ya samu lambar yabon Majalisar Dinkin Duniya ta Zansen da ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa ƴan gudun hijira. Barista Zanna ya samu lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da kananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram. Makon da ya gabata, na nemi sanin matsayin ilimin yaran da makarantarsa take yayewa a jarabawar ƙasa sai ya bayyana cewa
yaran suka fara da su a shekara 2007 da na sun zama. Su 36 ne da suka gama dukka sun samu sun ware sun ci jarabawansu yanzu muna fatan su je university. Kuma abinda nake so in gaya miki, wannan kuɗin da aka ɗauka aka ban na cewa wannan ɗinnan a kan yaran nan zan ba da Safi University a biya musu duk abin da zai kama a jama duk lokacin da za su yi registration sai su ɗau a cikin wannan kuɗin su jama har su kai yin wasu nan su dama.
A ramin bayani a kan wannan lambar yabo da ka samu.
To wannan lambar yabo dai ana baiwa duk wanda ke kawo masala zaman lafiya da kuma wanda ya tallafawa ɗan uwansa da yake cikin damuwa kamar marayu da kuma mata da yayi da suka rasa mijinsu. To wannan Allah ya sa yau Allah ya ban ba komai ba daɗin da nake ji yau a waye gari a ce kamar Majalisar Ɗinkin Duniya ita ce da yake babbar kungiya da ta duniya yau a ce ta yaba cewa abinda take yi kai gwarzonsu ne. To wannan abin ni ya ƙayatar da ni mafi kuma shi ne in aka dudduba suwa suka fara samun wannan rabuwa yau in aka duba duniya a ce matar Birjaniya Amerika wanda kuma ita ke fat wanda ta fara ta farko da ta saba zama tsaya na United Nations Human Rights Commission. Wannan ta zaba da zamu kuma in naka zo kasan Afrika sai a ce kamar Mwalimu Julius Nyerere sai ya mutunta ne maka wannan sun tabbata irin sunan su ta wani sun yi ƙoranci da wannan abubuwa ta tallafa wa mutane da kuma yin gaske yin irin gaskata abubuwa da suke. So yau a ce a waye gari yau an ɗauki suna na a ce an kai wannan shi ma abu ne da yake wannan zai ɗau wayansu magandamin kan ƙanana da yake cewa kai ga wani ne kai ya ne a kai abin nan ne bai yi nan ne ban taɓa yin wani aikin da nufi ba. Zaman doya ne na kai na kuma tukuna na rabar wannan ɗinnan shekaru goma da ya wuce na cikin ba na yin haka gari da abin da zan tallafa a kaina. Ko a nan na fara wannan kuma nufi ya ni suna ba ni da wani abu a duk duniyar nan ba wani in ba a cikin ne gidan ba ba ni da gida ba ni da komai duk abin da muke da shi a duniya ina cikin ne duk. To ni ina da fatan cewa duk abin da zan yi kuma duk rayuwa na a nan nan gama. To don haka shi ne ka nake to yadda za mu yi mu tallafa a juna mu mu taimaka kanmu a nan wannan garin da rasa har lokacin da Allah zai nemi.
Yawa to barista ka taimaka wajen shiga tsakani har aka samu sakin 'yan matan sakandaren Chibok da dama a shekara ta 2014. Ya kai iya cimma wannan guri kuma yaya za ka iya tallafawa wajen ganin an sako sauran 113 nan da suka rage yanzu a halin yanzu?
To, wurin fara da nan 113 da suka yi magana. Na tsaya sun ga wannan abin da ya faru a nan. In ana magana, gaskiya ana magana mutane kamar miliyan 4 suka bar matsuguninsu. Wasu sun bar sumbata wasu ba su san wajen da yayan su suke ba wasu ba su matan su ba wasu ba su ga mijin su ba to wannan halin muke. To kuma wannan abin shi ne ya sa akwai za ki je yau ki je IDP tambayan za ki je yaro gare ni tattalin sa biyar bai ma san sunan babansa ba balle ya san magarin su ya san yarensa ko ya san ma wani addininsa amma yau a zuwa ce a waɗannan halin da nake ake ciki waɗannan yaran da ake zame su sama da 20,000 ya za a kai su yaya za a yi da su. To waɗannan abubuwan shi ya fi irin damuwa amma abin da nake nufin wannan duk wani abu da aka fara dole za a fara shi da ɗaya in aka je abin yana farfadawa. To mun je na ɗaya an karɓo 21 wallahi ham. To in aka je na biyu an samu 82 kin ga duk wannan abubuwan kai kuma yana ta ya abu. To idan da fatan shi ne a je saura da yake fara abin yana farfada ne sai a je a tafi a bar kowa da kowa za a yi hamma a'a yanzu abu da ake a je su fi biyan za ta ga Allah kar a taba wani a tsakanin wannan ko a ce yau in nan ba a yi ba su sa gomi wannan abubuwan ya fi muhimmanci da a ce yau a mu je da wani sai wani to wannan abun ba bai cikin amana al'adar da ke biyan immigration nan immigration nan yadda mun sulhu mai biyan sulhu in ana neman sulhu farfadawa ake a sa kowa da kowa. To shi ne halin da ake ciki kuma halin da game da amma ni na ɗaya ba gwamnati ne ban yi wa aiki ban ma yi wa kowane gwamnati ba aiki da neman ce na ina yi ba da ina yi wa gwamnati ne. To ina nan ne na kaina. To amma wannan ya ga nan da aka yi ana nan ana tattaunawa to da kin ji wannan matan ya fata matan nan ta faɗa kuma kin ji yadda layi Muhammad ya faɗa to wannan suke ana yi to ba dama kuma wai ba wani abin da yake yi ne ce ana yi mun kin ga ba wani abin nan yake kuma sun faɗa can kuma an yi da miki kana yi ana yi.
Eh ka san abin da yasa su 'yan matan Chibok dinnan sai ka ce sun zama alama ce ko kuma 'yan matan Chibok dinnan sun riga sun zama idon duniya.
Kware. To na abin da nake so in gaya miki wannan kin ga kamar yanzu a South Africa lokacin da aka yi wannan ai ba fara yabawa ba sai da Nelson Mandela yake na gafartawa duk wanda ya yi mun wuya kuma duk sani da aka yi aka rike ni na shekara 27 na ya ce ba ni kuma na manta da ya fi aka sai ta gabon ta ku ina son ta baki wani tabbaci da kuma na wannan wannan abin bai fara faruwa ba duk duniya an ce Boko Haram nan abin nan ne terror ne da sun yi ba ma wanda ya yi su ya buɗe ba ke ce wannan haka za a yi amma ina so in yi hannu idan ba ƙarfi gwiwa da shugaban ƙasa ya je United Nations nan ya gaya musu cewa ina so in yi sulhu da su waɗannan ababen duk bai faruwa da bai faruwa duk wani abin da wani ya yi bisa ga wannan ya kamata duk in za a yi bayarwa a baiwa shugaban da ya je can ya yi wannan magana domin shi ne ya sanya dukkan abubuwa da ya ce ya faru a kan wannan dinnan aka rufe kunne inda abin da ya faru da akwai abubuwa kyau uku da ya fito a cikin wannan sulhu da aka yi na ɗaya sun fara yi wa Najeriya magana na biyu matan nan an karɓo su da rida a ce da rida da wani abu an karɓo da rida da wani abu to na uku matan nan duka da suka zo ba wanda aka yi lalata da ita.
Barista, ya yara sun zo da ba ma da ciki ba har da goyo kuma a ce ba wanda aka yi lalata da ita. Kai ma ka san a cikin su akwai waɗanda suka zo da jariri a hannun su.
Inda ɗaya ne da ya faru? Duk wanda muka karbo da ni wanda wani da ya tsara duk wanda muka karbo.
Eh wancan waɗanda kuka karbo wancan lokacin ko?
Yawwa.
Eh na fahimta eh. To Allah ba da lada ya kuma ba da nasara ya kuma tabbatar da kyakkyawan niyya. Nan kuma za mu yi sallama da bakon namu barista Zannabukar Mustafa wanda ya samu lambar yabo ta hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin ilmantar da ƙananan yaran da suka rasa iyayensu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Yanzu a madadin sa da kuma Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a sada sauran ƴan mata 113 da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram da dangin su lafiya da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya.
Kuma da lakafin karkare shirin ga wata sanarwa.
Shi aka waye gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matan minista, matan komishina, matan darakta, matan wacece. Su ake kaiwa in ka je makaranta. Sai ka yi su cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jeheje ba koyi ba koya masu kawai ba.
Mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku.
Da fatan za ku kasance tare da mu ga Sarfila Hashim ya dauda labarai a takeici.
To a takeice ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mayakan kungiyar IS ne ke da alhakin harin da aka kai kudu maso yammacin jamhuriyar Niger wanda ya kashe sojojin Amurka hudu. Haka kuma sabbin bayanan da aka samu sun nuna cewa wasu 'yan ƙauyen da aka kai harin sun taka rawa. A jiya Laraba wata mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon Lieutenant Colonel Michelle Bandaza ta faɗa muryar Amurka cewa mayakan IS su ne suka kai harin kwantam ɓaunar kan sojojin Amurka da Nijar ranar 4 ga watan Oktoba wanda kuma ya kashe sojojin Nijar 4. A jiya Laraba hukumar zaben kasar Kenya ta ce duk mutane 8 ɗin da suka tsaya takarar shugaban kasa na watan Agusta waɗanda da a baya kotun kolin kasar ta soke za su sake tsayawa a zaben da aka shirya sake yi ranar 26 ga wannan watan na Oktoba.
Masu sauraro da aka makawa ƙarshen shirin nan baki ɗaya wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 kina agogon Ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri da izinin Allah. Yanzu madadin Sarfil Hashim Gumel da ya ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyanmu Jimmy da ya daidaita mana sautukan. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai mu ce sai anjima a shirin na hatsi idan Allah ya kai mu. Sunana Mahmud Lalo.